Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da al'asariya da fatan kun muna lafiya. Suna na Sarfi da Hashin Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyi da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. Yau Asabar 14 ga watan Janairun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Sar Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wani dan kasarta dan asalin kasar Burtaniya. Russia ta kai jerin hare-haren nakiyoyi a ke babban birnin kasar Ukraine. Masu kada kuri'a a kasar Czech sun fita rumfunan zabe a yau Asabar domin zagayen farko na zaben shugaban kasar.
Kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa hukumar kariya da cututtuka ta Najeriya NCDC ta fitar da rahoton barkewar cutar kwalara.
Rahoton ya bayyana cewa an samu mutuwar mutane 583 ne a kananan hukumomi 270 na jihohi 32 a fadin kasar.
Haka kuma za a ji cewa hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ta ce dukkan ma'aikatanta za su sha rantsuwa kafin zabe. Sai dai wasu 'yan Najeriya na ganin
shi wannan rantsuwa na fatan baki da za su yi ai da wuya ya shiga zuciya, kuma shi Allah ai baya zalunci, ana aiki da yunwa ne. So gaskiya zancen wannan rantsuwan ne ba shi ma da amfani. Ai rantsuwan ba zai hana a yi abin da bai dace ba.
Daga nan za mu leƙa jamhuriyar Niger, inda hukumomi suka rufe kasuwanni a jihohin Talabari da Tawa. Sai a biyo mu domin jin dalili. Sai kuma shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta email. Amma fa duk wannan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wani dan kasar ta dan asalin kasar Burtaniya. Alireza Akbari tsohon mataimakin ministan tsaron Iran ne. An kuma caje shi da laifin yi wa Burtaniya leken asiri. Kamfanin dillancin labaran Mizan na Iran ya bada sanarwar mutuwar Akbari a yau Asabar. To sai dai bai kai ga bayyana ainihin lokacin da aka zartar da hukuncin kisan ba. An kama shi ne a shekara ta 2019. Kasashen Burtaniya da Amurka duk sun yi kira ga Iran da kada ta zartar da hukuncin kisan. Wannan mummunan aiki ne na matsorata da wata mummunar gwamnati ta aiwatar ba tare da mutunta haƙƙin bil'adama na jama'ar ta ba, inji Prime Minister Burtaniya Rishi Sunak a wani sako da ya wallafa a shafin Twitter. Shi ma sakataren harkokin wajen Burtaniya James Cleverley ya wallafa a shafin Twitter cewa wannan halayya ta dabbanci ta cancanci a yi Allah wadarai da ita daga kausar murya. Dole ne a kalubalanci wannan lamari. Wasu jerin hare-haren nakiyoyi sun daki babban birnin kasar Ukraine a yau Asabar. Jami'ai sun ce an kai hari kan wani muhimmin gini a birnin Kyiv, to amma ba su bayyana abin da aka lalata ba. An jiyo karar fashewar nakiyoyi a cikin gundumar Dnipropetrovsk ta birnin, inda aka bada rahoton cewa karigacin makamin sun kuma fada kan wata unguwa da ba gidajen jama'a ba a gundumar Holosevsk. Haka kuma a yau Asabar bayaktar tsaron Burtaniya ta wallafa wani sharhi na tura kalla manyan jiragen ruwan Rasha 10 na yaki a gabar tekun Bahar Rum a ranar Laraba daga sansanin sojin ruwa na Novorossiysk. Mayakatar ta wallafa a shafinta na Twitter cewa la'akari da nau'i da kuma adadin jiragen ruwan da aka tura a teku a lokaci daya, lamarin yayi kama da girke jiragen domin maida martani kan takamaiman barazana daga Novorossiysk da Rasha ta yi amannar cewa ta gano. Mayaktar ta ci gaba da cewa ba wata alama da ke nuna cewa girke jiragen an yi shi ne domin shirin kota kwana, wato hare-haren makamai ta ruwa. Haka kuma da wuya idan shiri ne na kai munanan hare-hare, illa dai kawai sai don fargabar wata barazana daga Ukraine. Jami'an adawa da sauran masu fushi da matsalolin tattalin arzikin Tunisia da kuma ci gaban tsarin kama karya na shugaban kasar suna shirin yin maci a babban birnin kasar a yau Asabar. Domin tunawa da shekaru 12 tun sa'adda masu zanga-zanga na Tunisia suka kaddamar da borin kasashen Larabawa a yankin. Yunkurin zanga-zangar na zuwa ne bayan mummunan zaben majalisar dokoki a watan da ya gabata, inda kashi 11 kacal a cikin 100 na masu zabe suka kada kuri'a. Zaben na da manufar sauyawa da kuma sake fasalin majalisar dokokin da shugaba Kais Saied ya rusa a shekara ta 2021. An tsara gudanar da zagaye na biyu na zaben a ranar 29 ga watan nan na Janairu. Haka kuma ta zo ne a daidai lokacin da kasar take cikin manyan matsalolin tattalin arziki tare da hauhawar farashin kayayyaki da karuwar rashin aikin yi. Kasar ta Tunisia tana fuskantar tsananin tsadar abinci da karancin man fetur da sauran kayayyakin bukatu kamar shuga da man dahuwar abinci da shinkafa a ƴan watannin baya-bayan nan. Shugaban kungiyar ceto kasar wata hadakar jam'iyyun hamayya biyar Ahmed Najib Chebbi ya ce ana sa ran dubun dubatar 'yan Tunisia ne za su shiga macin na zanga-zangar.
Tunan ba da jama'a Amurka zai kawo mana karashin labaran duniyar kafin nan. Har yanzu dai cutar kwalara da ke sa amai da gudawa na ci gaba da addaban mutane a Najeriya. Kimanin mutane 23,550 ne ake zargin sun kamu da cutar, yayin da mutum 583 suka mutu sakamakon cutar. Hakan ya fito ne a rahoton da hukumar kare yaduwar cututtuka ta kasa NCDC ta fitar da bayanai game da cutar ta kwalara. Hawa Umma na dauke da cigaban rahoton.
Hakan dai ya fito ne a rahoton hukumar kare yaduwar cututtuka ta kasar NCDC da take fitar da bayanai game da cutar ta kwalara. Rahoton ya bayyana cewa an samu mutuwar mutane 583 ne a kananan hukumomi 270 na jihohi 32 a fadin kasar, ciki har da babban birnin tarayya Abuja. Kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir ya yi mana karin bayani game da cutar ta kwalara da ke kawo amai da gudawa.
Kwalara, kamar yadda aka ji sunan, tana samuwa ne daga wasu kwayoyin cuta da ake kira Vibrio cholerae, kuma akan dauke ta ne ta abin da ya shafi abin da aka ci ko a sha ko hannu ya taba ya kuma kai baki. Saboda haka wannan kwayoyin cuta idan suka shiga ciki sai su saki wasu sinadarai wanda suke jawo a gudawa mai tsanani, mutum ya rinka zubar da gudawa kamar ruwan famfo. Idan aka samu labarin binlar kwalara a wani al'umma ko a wani gari, to ya kamata jami'an lafiya da sauransu dauki matakan tsaro saboda kada wani ya dauka ya kai ta wani al'umma kuma da ba a samu ba.
Shin me hukumar lafiya matakin farko ke yi game da yaduwar cutar kwalara? Dr. Abdullahi Bula Magarba shine daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko na kasa.
Bayan fadakarwa da muke wa jama'a, wato wayar da kansu da matakan da za su dauka da kansu, sannan kuma mukan bada allurar rigakafi ta kwalara. Rigakafin kwalara din bai zama kamar irin ruwan dare yadda ake ba wa kowane jihohi ba, ba da wani abu bane. Saboda yanzu kwalara din bata shiga cikin layin wanda za a tabbatar da cewa shi rigakafin nan yana bada cikakkiyar kariya kamar sauran rigakafi da ake yi ba, amma yana taimakawa wajen kare kwalara din. Babban aikin yana bangaren wato jiha, local government da kuma jama'a su karan kansu, saboda ita kwalara cuta ce wanda take mu'amala da kasanta. Duk inda kika ji kwalara ta bullo, to lalle akwai kasanta a wannan waje wanda zai kawo cuɗanya tsakanin abin da ya fito daga dubura zuwa abin da ya shiga baki.
Dr. Bulama ya kuma bada shawara da a dawo da 'yan duba gari domin tabbatar da tsafta, wanda hakan ka iya rage yaduwar cututtuka tsakanin jama'a.
Shi yasa ma inda muke kira da gwamnatin jihohi da ƙananan hukumomi cewa ya kamata su dawo da wannan shiri na duba gari da ake cewa sanitary da Hausa, wanda kuma a turanci ake cewa sanitary inspectors. To a gaskiya aikin su yana da kyau, kuma lokaci yayi da ya kamata lalle a dawo da wannan mutane kuma a ba su dama su yi aikin su, don za su taimaka wajen tabbatar da cewa ba tare sharawa, za su tabbatar da cewa mutane sun tsaftace gidajen su, sannan kuma za a tabbatar da cewa gatas ba cike su ba da datti, sannan kuma duk lokacin ruwa zai kawar da wannan cutar.
An samu ambaliyar ruwa a kasar wanda ya kawo gurbacewar muhalli da za a iya cewa shine ya haddasa cutar ta kwalara. Baya ga haka kuma akan samu mutane da zazzabin typhoid. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hawa Umar. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga murta da karshen labaran duniyar.
Masu kada kuri'a a kasar Czech sun fita rumfunan zaɓe a yau Asabar domin zagayen farko na zaɓen sabon shugaban ƙasa, inda hamshakin attajiri kuma tsohon Prime Minister Andrej Babis da kuma janar na soji mai murabus Peter Pavel suke kan gaba wajen fafatawa. Mutanen biyu suke jagorancin fafatawar ta 'yan takara takwas. Idan ba a sami ɗan takarar da ya lashe kashi 50 cikin 100 na ƙuri'u ba, wanda alamun zaɓe ke nuna yiwuwar hakan, za a gudanar da zagaye na biyu na zaɓen a cikin makonni biyu. Ƙuri'u na nuna cewa akwai babbar fafatawa ta ƙut da ƙut tsakanin Babis mai shekaru 68 da Pavel mai shekaru 61. Babis shi ne ɗan takarar hamayya da ke kan gaba, haka kuma mai fashin baki kan lamuran siyasar Czech kuma mawallafi Jiri Pe ya bayyana shi a zaman mai ra'ayin jama'a, wanda ya ce mai kwarjini ne da ke koyi da tsarin siyasa irin na shugaban kasar Hungary Viktor Orban. Orban, wanda ke sha'awar tsohon shugaban Amurka Donald Trump, yana fuskantar kakkausan suka daga kungiyar tarayyar Turai wadda ke zargin sa da tauye matakan demokradiya. An saki masanin kimiyya dan kasar Poland daga kurkuku a Iran, kuma tuni ya koma kasar sa ta Poland kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Poland din ta bayyana a yau Asabar. Ma'aikatar ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa cimma manufarsa na ɗaya daga cikin abubuwan da ofishin jakadancin Poland ya baiwa fifiko a shekarar da ta gabata a cikin watan Yuli. Gidan talabijin na Iran ya bada rahoton cewa jami'an tsaro sun kama 'yan kasashen waje da dama saboda aikata wasu abubuwa da suka hada da daukar samfurin kasa a wuraren da aka hana. Rahoton ya bayyana ɗaya daga cikin su a zaman Warzak, an tsare shi a Iran tun a watan Satumban shekara ta 2021.
Murtala Faruk sanyin nake ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, hukumar zabe mai zaman kanta ta ce a Najeriya ta ce yanzu ya zama wajibi jami'an tsaro da ke taka rawa wajen gudanar da zaben su rantsuwa cewa ba za su karɓi cin hanci ko rashawa ba a lokacin da suke aikin su ba. To sai dai masana a fannin siyasa na cewa ba girin-girin ba ta yi mai. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta yi mana nazari kan wannan batu a rahoton ta aiko mana.
Hukumar zaɓe ta ƙasa a ta bakin jami'a a sashen wayar da kan al'umma Zainab Aminu ta ce dokar zaɓe ta shekara 2022 da ake amfani da ita ta zo da wasu sabbin tsare-tsare waɗanda suka ƙarfafa tsarin zaɓe a Najeriya, musamman a fannin rawar da jami'an tsaro za su taka a lokutan zaɓe da kuma bayan zaɓen domin tabbatar da sahihin zaɓe mai inganci a ƙasar. Zainab ta yi ƙarin haske akan wannan batu tana cewa
dukkan ma'aikata kama daga jami'an tsaro, ma'aikata da za su yi aiki a rumfar zaɓe, wato ma'aikata na wucin gadi da take ɗauka, kuma dukkansu dama bayan ta gama ba su horo na musamman akan yadda za su gudanar da ayyukansu yadda dokar zaɓe ya tanadar, tana ba su wato takarda da za su saka hannu su yi rantsuwa cewa za su yi aiki akan misali za su guji duk wani abu da zai kawo tangarɗa wurin zaɓen kaman su karɓi wani kuɗi ko cin hanci domin su kauda ido akan wani abu da zai iya zama laifi a lokacin zaɓe, ko kuma su karɓi kuɗi ko wani abu makamancin haka domin su ƙi bin dokokin da zaɓen ta gindaya a yi amfani da su, ko kuma domin su bar wasu mutane su zo su yi abin da ya saɓa wa dokoki na zaɓe ko tanade-tanade na zaɓe a lokacin da ake gudanar da zaɓe.
To sai dai ga babbar 'yar siyasa a Najeriya Hajiya Mariya Ibrahim Baba tana mai ba da shawara cewa sai dai a ɗauki ƙwararren mata.
Ni a ganina ba zai tasiri ba, dalili kuwa ai akasarin shugabannin ƙasar ma kusan yawancin madahun iko na ƙasar mu ta Najeriya ai suna rantsuwa ko da Qur'ani ko da Bible bisa addinin da suke bi. To amma da sun hau bayan rantsuwan ma sun kama aikin ai akan samu akasi. To yanzu a ce mutum yana aiki yana kan albashi amma albashinsa na ɗaya bata ishe shi ba, amma ya samu kenan. Saboda haka shi wannan rantsuwa na fatan baki da za su yi ai da wuya ya shiga zuciya, kuma shi Allah ai baya zalunci, ana aiki da yunwa ne. So gaskiya zancen wannan rantsuwan ne ba shi ma da amfani, ai rantsuwan ba zai hana ayi abin da bai dace ba. Akwai kuma wanda ma bai rantsa ba zai yi abin da ya dace. Rantsuwa yanzu an dauke ta kamar yayi iye nanayi.
Shi ma kwadarre a fannin shari'a kuma masanin kundin tsarin mulkin kasa Barista mai nasara Kogo Umar yayi nazari ne yana cewa
ita hukumar zabe karkashin hurumi na sashe na 65 na dokar zabe da sashe na 535 na tsarin mulkin Najeriya suna da hurumi wanda yake za su rika sanya duk waɗannan tsare-tsare, kuma ba don komai bane don a kawo nagarta da kuma tsafta akan irin ayyukan da ake musamman ma zarge-zarge na badakala da kuma rashin gaskiya da ake zargin waɗanda suke zibatu rawan zaɓe waɗanda suka yi zaɓe na baya. To amma gaskiyar magana ita ce su irin wannan rantsuwa musamman ma a ƙarƙashin hurumi na tsarin mulki wanda yake na Najeriya ba a ma yarda ma da wai ƙasa ce mai addini ba kamar hurumi na sashe na 10 na tsarin mulkin Najeriya kenan. To abu ne wanda yake ana yin shi ne kawai al'ada, don za ki ga 'yan majalisa, gwamnoni, shugaban ƙasa da manyan manyan jami'an gwamnati duka ana yi musu rantsuwa, amma rantsuwar ba ta hana su su tafka abin Allah wadai, su tafka abin asha duka kuma ga yana muna gani.
Hukumar zabe ta sanar da ƙara yawan kwanaki da zai ba mutane daman zuwa karban katin su na zabe har zuwa ranar 29 ga wannan wata da muke ciki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda daga Najeriya, sai mu leƙa makwabciyar ta Jamhuriyar Nijar, inda hukumomi suka rufe wasu kasuwanni a ƙauyuka da dama na jihohin Talabari da Tawa da nufin toshe hanyoyin da ƴan ta'addar arewacin Mali ke amfani da su wajen samun kuɗaɗen shiga da yi wa kansu guzurin abinci da sauran kayayyakin buƙatun yau da kullum. Sai dai mazauna karkaran na ganin tsauraran matakan tsaro ita ce kaɗai hanya ɗaya tilo za ta taimaka wajen murƙushe aika-aika da ake fama da ita. Wakilin muryar Amurka a Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Bayanai daga hukumomin tsaro sun yi nuni a game da yadda 'yan bindiga a yankin Talabari ke gudanar da harkokin saye da sayarwa a kasuwannin ƙauyukan Gundumar Sanam da Abala, waɗanda suka haɗa da garin Eza da Tamalaulau da Abare da Cimbarakatan da Tigzefan da Tamashi. Dalili kenan ministan cikin gida ta hanyar shugabannin rundunonin tsaro ya umarci rufe waɗannan kasuwanni har sai yadda hali ya yi. To ko me jama'a ke cewa game da wannan mataki? Tambayar kenan da na yi wa wani mazaunin karkarar Sanam da na kira ta wayar telefon.
Wannan mataki Malam Suleiman, dama can baya mun saba da shi mutanen karkara nan ta Abala da Sanam. Can baya an taɓa yi rufe motuna da rufe kasuwannin, kuma daga baya aka buɗe su. Duk mutum inda yake tafiya yana kasuwanci yana neman abin da ya ci, aka ce kai ya zo wannan wuri, kasa an taɓa shi, kuma ko bai ce komai ba dai ba daɗi za a yi ba. Amma abokin da doka ne, sun da doka ne, wani yanayi ne muke ciki wanda lalle mu da kanmu mun san shi ya kawo haka nan. To mutanen komai ciwon da suka yi, komai abin da suka yi suna dibowa, kuma wani abu ne aka sa a gyara. Mutanen suna da ra'ayi daban-daban, wasu ba su da damuwa ciki, wasu kuma suna damuwa don cewa to in an hana mu wannan guri da muka saba ina za mu. Muna watan da Allah shi ka muna kwanciyar hankali cikin ƙasar mu gabaki daya.
A yankin Tawa ma an gano cewa 'yan bindiga na cin kasuwannin wasu ƙauyukan da ke iyakar Mali da Nijar, lamarin da idan ba a gaggauta ɗaukar mataki ba na iya zama wata hanyar ƙarawa abokan gaba ƙarfi. Mafarin rufe kasuwar ƙauyen Tebaram da Intakana da Inelu da Inabagargar. To sai dai wani masaunin wannan yanki wanda ba zan ambaci sunansa ba saboda dalilan tsaro ya ce akwai wani hanzari ba gudu ba.
Za ka ga kasuwa an kai raƙumi fiye da 200-300 kuma da hoton mutum ɗaya. Ba a nema a san shin ina daga ina wannan bisashen waye kawo su, waye ke saida su, ko waye ta sayo su. To kuma ai akwai ma'aikata ko ina. Wannan ne ya kamata a tashi sai gwamnati tashi ta gata an ɗauki mataki na a hana zirga-zirga wannan bisashen da ba a san da inda suke hutuwa ba, ana kwato su ga bayon Allah, ana zuwa ana sayar da su. Wannan mataki ya kamata a ɗauka. Amma ni ina ga rufe kasuwanni ne waɗannan namu, wallahi wannan ba shi ne zai kawo wani ci gaba ba kaman abin da shahi tsaro.
Jihar Talabari da wani ɓangare na jihar Tawa sun faɗa cikin yanayin taɓarɓarewar tsaro a sanadiyar lalacewar al'amura a arewacin Mali a shekarar 2013, inda 'yan ta'adda da ɓarayi kan tsallako iyaka don satar dabbobi, karɓar haraji, har ma da karkashe fararen hula. Abin da ya sa a shekarar 2017 hukumomin Nijar suka kafa dokar taɓaci tare da hana sayar da man fetur da hana amfani da babura a wuraren da matsalar ta yi tsanani. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A Jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo don sake jin wannan shirin ma da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC a hukumar mana cewa karfe 10:19 na safe. Yanzu kuma ga shirin mana gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin wani adawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka alƙawarin ta muku a makon da ya gabata, wannan shiri zai duba alƙaluma hatsarin ababen hawa a ƙasashenmu, inda aka samu sama da mutum 2,000 da suka mutu a Ghana ta hatsarin ababen hawa daga Janairu zuwa Nuwamban bara. Haka zalika za mu duba alƙalumar a sauran ƙasashen yankinmu. Amma kafin nan za mu ci gaba da wata tattaunawa mai muhimmanci da muka faro da shugaban hukumar Rosati ta ƙasashiyar Jihar Ogun, Ahmed Umar Yardu. Mun tattauna akan batutuwa da dama a baya, kamar batun cancantar ba da lasin da horar da direbobi da batun haɗin gwiwa da ƙungiyar BIO da ma 'yan sanda. Amma a yau za mu tashi ne daga batun direbobin da ba san alamomin kan hanya ba da kuma matakin da hukumar ke ɗauka a kansu. Ba dai tattaunawar da wakilin mu Hassan Umar Tambuwani.
To, kamar yadda kuka maka da farko, shi wannan jadawalin na koyar da buki wannan manhaja da koyarwar jadawalin yana ɗauke da duk wani abubuwan road signs da road markings. Akwai wanda ake zanawa ga ita hanyar kanta su ne markings ɗin, sannan road signs wanda kuma ake katewa haka.
Kamar alluna haka.
Kamar alluna.
Kamar a nuna hoton shanu wurin da za su tsallaka.
Haka. To, kaga duk ana akwai duk wannan jadawalin duk ya tanade shi ana koyar mutane waɗannan, kuma duk wanda fa ya bi ya je makarantar koyon tuƙin motar na yadda ya kamata duk zai san irin abubuwan. Sannan kuma ina so ka sani cewa su waɗannan alamomin na haya to an yi su ne based on United Nations Conventions, irin wata yarjejeniya ta
yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya.
Sai dai language wanda zai ɗan bayyana menene yake yawa ɗan bayanin shi a ƙasa ya babbanta, amma alamomin duka duniya ko ina iri ɗaya ne. Kuma an yi la'akari da cewa akwai masu cikin masu tuka mota a masu amfani da haya janari, akwai mutane masu ilimi wanda suka je makaranta, akwai wanda ba su je makaranta suka yi ilimi ba, saboda ka an zana su a bisa tsananin ilimi na cewa ko da mutum bai je makaranta ba zai iya fahimtar me ake nufi. Kuma mutum in dai gaskiya fisu billa in dai ba dakiki bane sosai zai iya fahimtar wannan abun, sai dai in ya ki ya gane
da
gangani.
Komanda, da direban da ya je ya koyi mota a makaranta, da direban da ya yaron mota kuma ya koyi mota ya iya, a cikin su wa ne ne kuke gani ya zama ƙwararren direba ya kamata a amince da shi ya tuka mutane?
To, riza ya cewa wanda ya je makaranta aka koyar da shi shi ne ya fi iya ƙwarewa, saboda dalilai da dama. Daga cikin su kaga mutumin da ya ansa shi a cikin class, a cikin aji an koyar da shi, kuma wanda suka koyar da shi na experts ne, ƙwararru ne, kuma an koyar da shi bisa ga jadawali wanda yake masu ilimi suka tsara shi bisa ga amincewar dokokin ƙasa. To, amma kuma wanda kaga ya je ya yi karen mota, to kaga akwai abubuwa da yawa na kurkanci ba wai tuki ba kawai da aka koya mashi. Akwai ƙeta, akwai rashin ganin tausayi, akwai rashin bin dokoki da sauransu. Kaga irin wannan abubuwa duk suke kawo matsaloli. Kowa ya san da cewa karen motoci da sauransu matsaloli ne wallahi, ba wai ga abin nan haya ƙasa ma gaba ne. Saboda haka ana koya musu ba wai tuki mota ba kawai, har da waɗansu abubuwa wanda su ba dace ba ana koya musu. Saboda haka wanda ya je makarantar nan hakikanin gaskiya ya fi cancanta.
To, amma wasu mutane suna ganin cewa idan mutum ya yi yaron mota ko ya yi karen mota ya koya hanyar iya mota, hayar zama direba, to zai yi sanin lafiyar mota dan gyare-gyare a cikin jikin mota, amma wanda ya je makaranta ba zai san waɗannan lafiyar mota ba.
Eh, to, ba zan kuma yadda da wannan ba, saboda ba wai koyon mota kawai ake koya ma mutanen nan ba a makarantun nan na koyon mota, har da lafiyar mota ana koya musu, duk yan basic vehicle maintenance ana koya musu, gyara dai wanda bai fi ƙarfi ba, wanda ba za a ce sai bakanike ne zai yi shi ba, duk ana koya musu. Irin su canza engine oil ne, tire ko ku a kana jin wani kara a mota kaza, to yana iya kaza ne da sauransu, duk ana koyar da su, saboda shi tuki abu ne wanda ke buƙatar total hankalin mutum gaba ɗaya, natsuwa ta yi, ka amfani da hancinka ka je wani ƙauri wanda baka saba ji ne ba, cikin mota din yana hita daga cikin motan, daga motan ka ne ko ku a daga motocin da kake haɗuwa da su ne, a ko ku ka ji wani irin kara abinnan kara wanda yake baka saba da ji ne ba, wanda ke shin daga tayu ne yake zuwa ko daga cikin injin ko ku daga ina, ko ku so many things dey su ko ka jona bana gengedi karkata haka da sauransu. So, ana koyon mutane irin wannan abubuwan, saboda haka wannan makarantar ta fi abinda, amma kaga shi karen mota shi yana can baya ya makale babu rashin lokaci, ma kilan kwana yake ana tuka mota din kwana yake, wasu ma suna faduwa, sai direba shi yana can yana
gidajen mota bai ma san yaron motar shi ya faɗo ba sai a zo ma a rasa gaggawa kai a rasa sanin ta wa ITC eh wane ne ma you know wani lokaci ma sai ga cewa kafi especially kafin rosu tisu ya ga cewa ma wasu za a taka su ma har su zo su kare ba wanda zai dake su amma dai zuwan rosu tisu kaga duk wannan Allah ka sauki wannan ko da karfe nawa da ya abu ya faru ana kira mu rosu tisu su dauke mutum a je a adana shi.
Madalla nan ne kuma za mu da tsaya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu buji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakon namu shugaban hukumar Road Safety a jihar Ogun Ahmed Umar Yardu da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yako makeri ne daga nan Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To aman baba a gaishe ka. To yanzu kuma lokaci ne zan karanto kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma su rubuta aiko mana ta email. To saƙonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau. Ya ce jiya ɗan takarar gwamnan jihar Mutane da jam'iyyar APC ya je kamfen Rajau. An ce ya bayar da kyautar naira miliyan 11 da shinkafa tirela ɗaya da turmin zani guda biyu. Ga al'ummar Rajau, to fatanmu shi ne abin ya isa ga waɗanda aka bayar dominsu, domin abu ne mai sauƙi. Rijiya ta bayar ruwa, amma guga ta hana. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga Maimuna Mata Aliko a wutan kafinta Yalwa, tare da Jamila Fatima tan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Aisha Lawal bin Hambali MK ɗan Sulba Sokoto da Zainab Barisa Chole Maskandari. Suka fara da sallama suka ce suna kira ga 'yan Najeriya kan zaben 2023 su zaɓi cancanta ba jam'iyya ba don gudun kar a yi kitso da kwarkwata. Sai kuma saƙonmu na gaba shi kuma yake cewa yunkurin iyayen 'yan matan kwalejin gwamnatin tarayya na Yawuri na ceto 'ya'yansu da ke hannun masu garkuwa da fiye da watanni 20 a gaskiya wannan yunkuri nasu ya yi daidai, domin daga dukkan alamu gwamnatin Najeriya ba ta da niyyar ceto yaran. Daga nan muke addu'ar Allah ya sa haƙa ta cimma ruwa. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa shi ma da ya fito, saƙonmu na gaba da ya fito yake cewa shugaba Buhari, a wani taron jam'iyyar ku ta APC da ka halarta a jihar Yobe, mun ji ka ce ka yi ƙuruciyarka a matsayin maraya. Idan har haka ne ya kamata ka fi mai da hankali wajen inganta rayuwar marayu, kuma ka ɗauki matakin hana 'yan ta'adda mayar da yara da marayu da suke ta hanyar halaka iyayen yaran. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban muryar jama'a. Mun gode. To madalla, mun gode da sakon da kuke aiko mana. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma a takaice.
Sir Filo, a takaice, Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wani dan kasarta dan asalin kasar Burtaniya, Ali Reza Akbari, tsohon mataimakin ministan tsaron Iran ne. A kuma caje shi da laifin yi wa Burtaniya leƙen asiri. Kamfanin dillancin labaran Mizan na Iran ya ba da sanarwar mutuwar Akbari a yau Asabar, to sai dai bai kai ga bayyana ainihin lokacin da aka zartar da hukuncin kisan ba. Wasu jerin hare-haren nakiyoyi sun daki babban birnin kasar Ukraine a yau Asabar. Jami'ai sun ce an kai hari kan wani muhimmin gini a birnin Kyiv, to amma ba su bayyana abin da aka lalata ba. An jiyo ƙarar fashewar nakiyoyi a cikin gundumar Dnipropetrovsk ta birnin, inda aka ba da rahoton cewa karigacin makamin sun kuma fada kan wata unguwa da ba gidajen jama'a ba a gundumar Holosevsk. Jam'iyyun adawa da sauran masu fushi da matsalolin tattalin arzikin Tunisia da kuma ci gaban tsarin kama karya na shugaban kasar suna shirin yin maci a babban birnin kasar a yau Asabar, domin tunawa da shekaru 12 tun sa'adda masu zanga-zanga na Tunisia suka kaddamar da borin kasashen Larabawa a yankin. Yunkurin zanga-zangar na zuwa ne bayan mummunan zaɓen majalisar dokoki a watan da ya gabata, inda kashi 11 kacal a cikin 100 na masu zaɓe suka kada ƙuri'a.
To madalla a gaishe ka. Masu raro a nan da haka muka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a ugun Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za mu dawo muku da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kafin mu sallama, muna taya Honorable Salisu Abdullahi Mazge Gumel murna aurar da Esther Aisha Salisu, wadda aka daura auren a garin Gumel a yau din nan. Allah ya bada zaman lafiya da zuriya daye ba. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da Salamun Abu wanda ya hada shirin da bada umarni, sai injiniyan mu na yau Mr. Sidrak. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa sai mun sake dawowa ashirin mana dare. Assalamu alaikum.